Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 931-4960 sai kuma kido hazubo 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyuwe a Afrik zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ne sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lera Grace Abuche tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na namu na yau Talata 25 ga watan Satumba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
shugaban Koriya ta Kudu ya gaya ma shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son sake ganawa da shi. Rasha ta ce za ta samar wa Siriya ƙarin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin S-300. Sannan kungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojojin Iran.
Kanin labaran kenan. Waɗanda suka jingina sana'ar fiton bakin haure a jamhuriyar Niger bayan an yi musu tayin tsuguna da su sun fara cizon yatsa, za ku ji dalilai bayan labarai. Sai kuma burin da Najeriya ke neman cimma a wajen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kankama a birnin New York.
Abin da ya dame mu a ƙasarmu shi ne muka zo mu kare a nan, mu ga me za a yi, me za mu ɗauka mu kai gida, wadda zai ma jama'anmu mai amfani.
Yau kuma a shirin tsaka mai wuya.
Yawan 'yan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC ya ƙaru a jihar Sokoto, to ko me hakan yake nufi ga ƙoƙarin da ake na tsaye da mutum ɗaya?
Sai ku kasance da na Sokoto a wannan shirin domin jin yadda za a cimma wannan burin. Yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum wa saurare ga labaran. Shugaban Koriya ta Kudu da kansa ya isar da wani sako ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son sake ganawa da shi nan ba da jimawa ba don ci gaba da shirin kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Labudda kai ne kadai zaka iya warware wannan matsalar, abinda shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, wanda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un makon jiya, ya gaya ma shugaban Amurka Donald Trump kenan. Shi kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ansa cewa ina iya ganawa ta biyu da shugaba Kim kwanan nan, to sai dai ba a tsaye da wurin ganawar ba, to amma tayu ba a Singapore ba ne, inda ya gana da shugaban na Koriya ta Arewa a karon farko ranar 12 ga watan Yuni. Rasha ta ce za ta samar wa Siriya ƙarin ingantattun makamai masu linzami da kare kai samfurin S-300 cikin makonni masu zuwa, duk da rashin amincewar Isra'ila. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin hakan bayan da makaman tsaron sararin saman Siriya suka yi kuskuren ɗaukar cewa wani jirgin saman Rasha da suka hango na ƙasar Isra'ila ne, don haka suka harbo shi ta yadda dukkanin sojojin Rasha 15 da ke ciki suka mutu. Rasha ta dora laifin aukuwar lamarin kan Isra'ila, wadda sojojinta ke kai farmaki a daidai lokacin a Siriya. Rasha ta ce makonni koko makaman garkuwa daga sararin sama masu linzami da Siriya ke da su samfurin S-200 sun tsufa, saboda haka ba su da ingancin gano cewa jiragen Rasha ba na abokan gaba ba ne. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahvaz na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasashen Saudiya da Amurka cewa suna da hannu. Sashin yaɗa labarai na kungiyar ISIS AMAQ ya fitar da wani sabon faifan bidiyo jiya Litini mai nuna wasu mutane uku cikin wata mota suna rantsuwa cewa sai sun kashe waɗanda suka kira kafirai a ƙasar Iran. Kungiyar ta ce mutane ukun da aka gani a faifan bidiyon su ne suka kai harin na ranar Asabar a birnin Ahvaz, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 25 baya ga wasu sama da 65 da suka ji raunuka. A halin da ake ciki kuma shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce ba shi da niyyar ganawa da takwaran aikinsa na Amurka a lokacin babban taron majalisar ɗinkin duniya a makon nan a New York. Duk kuwa kalamai daga Amurka cewa shugaban na Amurka ba shi da hafi kan ganawar da shugaban na Iran. Sojojin Myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan musulmin Rohingya. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka wadda kaɗan ya rage ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi ko kuma mummunan laifi kan bil'adama. Masu bincike sun yi magana da 'yan Rohingya maza da mata wajen 1,000 waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Bangladesh. Suka ce sojojin Bama sun harbe tare da karkashe yara ƙanana da mutanen da ba su ɗauke da makamai suka yi ta jajjefa garowakin su cikin kabari guda. Daga cikin waɗanda abin ya shafa akwai waɗanda aka ƙona da ma ransu. Mata sun bayar da rahoton fadawa hannun gungun sojoji masu fadi. Tunda farko wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce matakan da sojojin na Bama suka ɗauka na niyyar yin kisan ƙare dangi ne. Domin haka majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar a hukunta waɗanda ke da hannu a cikin wannan al'amarin. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a Monrovia babban birnin ƙasar Liberia jiya Litinin da matsa lamba ma gwamnati ta yi bayanin yadda aka karkatar da miliyoyin daloli daga babban bankin ƙasar. Wannan kuɗin na ƙasarmu ne, na 'ya'yanmu ne, saboda gobe, a cewar wata daga cikin masu zanga-zangar mai suna Precious William, 'yar shekaru 43, a hirarta da Reuters a birnin Monrovia. Ta ƙara da cewa mun zo ne don mu kwato kuɗinmu. Takardun kuɗin Liberia kwatankwacin dalar Amurka miliyan 100 ne babban bankin na Liberia ya sa aka buga daga ƙasar waje. To amma nan da nan kuɗin ya ɓace bayan da ya iso wasu tasoshin jiragen ruwa biyu a ƙasar. Tsakanin watan Nuwamban shekara ta 2017 da watan Agustan shekara ta 2018 a cewar ministan yaɗa labarai Eugene Bange a makon jiya. Wannan adadin na kashi 5% ne na dokacin dukiyar wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Abun fallasar ya addabi gwamnatin shugaba Wiye, wanda a jawabinsa da yawa al'ummar ƙasar a ranar Juma'a ya yi alƙawarin hukunta waɗanda bincike ya samu da hannu a wannan al'amarin.
A gaida Ibrahim Kalma ke Garba da karanto labarai. To madalla shugabannin kasashen duniya sun hallara a birnin New York domin halartar taron koda majalisar ɗinkin duniya na 73, inda banda bayyana muradin kasashen su shugabannin suka nemi hanyar cimma gurorinsu ta wajen zawarci da neman haɗin kan waɗansu kasashen duniya. Abocin aikinmu Baba Yakubu Makeri, wanda yake a birnin New York a halin yanzu, ya samu zantawa da ministan muhalli na Najeriya Jibril Usman Ibrahim, wanda ya bayyana cewa
dangane da taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya wanda aka fara a wannan satin, wato taro ne wanda ya shafi abubuwa da dama wanda suka addabi duniya baki ɗaya, tun daga kan rashin zaman lafiya da fitintunu da ake a kasashe daban-daban na duniya har ya kai ga muhalli. To ne a matsayina na babban jami'in gwamnati da ke kula da harkar muhalli, abinda ya dame mu a ƙasarmu shi ne muka zo mu kare a nan, mu ga me za a yi, me za mu ɗauka mu kai gida, wadda zai ma jama'anmu mai amfani, wani shawara za mu samu, wani tallafi ko taimako za mu samu daga wannan taron wanda za mu tafi da shi gida mu yi amfani da shi mu canja akalar matsalolin muhallin da ya addabe mu a Najeriya. To saboda haka duk wani abu da za a yi a irin wannan taro, za ka ga taruka da dama a gefen babban taro din. Abinda za mu sa ido a kai shi ne yadda za a samu waɗansu hanyoyi na kuɗaɗe ko tallafi daga ƙasashen duniya ko kamfanoni wadda suke da ra'ayin kare muhalli su taho su tallafa wa ƙasarmu Najeriya don mu yi maganin waɗannan matsalolin da suka addabe mu. Akwai maganar gurgusawar hamada, akwai zuzuyar kasa, akwai shi yayi dogolon mai da ke addaban yankin Niger Delta, akwai kuma
gurbatar iska,
shi ma yana daya daga cikin matsalolin mu musamman a garin Port Harcourt, wanda kusan kowane shekara daga watan Disamba na karshen shekara zuwa Janairu na sabon shekara za a ga wani irin gurbatar iska da ke faruwa a garin Port Harcourt, wani bakin hayaki da ke taruwa. To shi ma yana cikin abin da kusan shekaru biyu kenan ba mu iya maganta shi ba, amma muna son da ikon Allah da shawarwari da za mu samu da waɗanda kuma suke da halin su tallafa mana, ko suna da masaniya ko kwarewa akan wannan harka, su tallafa mana mu sai da za mu yi mu kawar da wannan matsala a Najeriya.
Minista Muhalli na Najeriya Jibrin Usman Ibrahim Ahiresu da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri, sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryen mu na gaba domin jin ci gaban wannan hira. Bari mu rufe zaskar hotannin namu a Jamhuriyar Niger, inda waɗanda suka sadaukar da sana'ar fiton bakin haure da ke kokarin ƙetarawa ƙasashen Turai bayan an yi musu tayin sake tsugunar da su suka fara kosawa, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Jamhuriyar Niger da tallafin kasashen Turai sun yi kokarin rage kwararar bakin haure zuwa shiga kasashen na Turai ta hanyar bi arewacin kasar zuwa wannan lokacin, tun sadda kasar ta dauki waɗansu matakai domin tabbatar da haka, kamar yanda majalisar dokokin tarayyar Turai ta zayyana a baya-bayan nan. Sai dai koke-koken rashin samun isassun tallafi wa tsohin ɗan hiton bakin hauren na sa warfar bar ganin cewa Agulu ta koma gidanta na tsamiya, kamar yanda mai magana da yawan tsohin ɗan hiton bakin haure daga Agadez ta Niger zuwa kasashen arewacin nahiyar Afrika, waɗanda dole suka yi watsi da wannan sana'ar domin kaucewa hushin hukuma, yake bayyanawa ga Bashiru. Amma
mafi yawan su duka wannan aikin ne suka sani, ni na imani da Allah wannan mutanen yau in waɗansu cikin su suka ce za su koma ga aiki, zaka ganin migration din nan za ta dawowa, saboda suna da alaka da mutane masu turo musu mutane a kasashen waje, suna iya kiran su gaya musu a to mu fa za mu koma aiki mu kawai kurin katuruwa, mutane za su ranka zawa.
Ita dai jamhuriyar Niger da jan kokarin masu hannu da shuni na kasashen tarayyar Turai sun fito da wani tsarin tallafawa tsofin ɗan hiton na bakin haure da ke harin zuwa kasashen Turai domin su samu abin dogaro da kai don su yi watsi da wannan sana'ar. Sai dai ɗan hiton na ganin da sauran zomo ka ba, kuma idan ana son a cimma manufar kyautawa dole ne ko kana da kyawu ka ƙara da wanka.
Mutum 6,565 suka ce sun bar wannan aiki, sun tsaida sun haramta wannan aiki tunda doka ta haramta shi. A cikin jiha ta Agadez duka mutum 371 suka samu tallafi, ba mu cewa ba a yi ba, amma ba a cimma guri ba.
Duk da hakan gwamnatin ta jamhuriyar Niger na cewa tana yin nata kokarin kodayake da sauran rina kaba, kamar yanda Malam Yahaya Addie sakataren dindindin na hukumar kasar ta jamhuriyar Niger domin kawo zaman lafiya, wanda ke da alhakin jan ragamar aiki na samar matsohin ɗan hiton bakin hauren abin dogaro ga kai, ke bayyanawa
masanin shi sun taimaka mana kudin sun ka bamu abin da muka iya yi shine mun ka dishi kananan ƙarfi ne an ka taimaka mana su, kenan akwai manyan da su an kasa su gishi kama masu ɗaukar mutane masu motoci, kuma muna nan muna ta tattauna da masu hannu da shuni saboda mu gani yaya za mu yi su ma a biya musu kasu bukata.
Tun shekara 2015 ne majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger ta amince da haramta ayyukan hiton bakin haure, abin da ya sa kwararar su ya ragu daga mutane sama da 300,000 zuwa ƙasa ga haka, inda aka samu raguwar mutane 18,000 tsakanin shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2018. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida na birnin Kwanni, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1:15 na safe. Ga na Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yawan yan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar APC ya karu a jihar Sokoto. To komai hakan yake nufi ga kokarin da ake na tsaye da mutum daya?
Tsohon dan majalisar dattawa, tsohon dan takarar mataimakin gwamna, kuma tsohon dan takarar gwamna duka a karkashin inuwar jam'iyyar PDP a can baya. Sanata Abubakar Umar Gada a yanzu ya kammale adadin masu son tsayawa takarar gwamnan jihar Sokoto a karkashin jam'iyyar APC zuwa 3. A daidai lokacin da ake ci gaba da cece-kucen tsayar da dan takara daya a jam'iyyar tsakanin mataimakin gwamna Ahmad Aliyu da tsohon kwamishinan kudi Faruku Malami Yabo. To ko me ya ja hankalin Sanata Gada har ya yanki tikitin neman tsayawa takarar a karkashin jam'iyyar APC duk da yake a can baya an san shi a PDP?
Eh, saboda wannan jam'iyyar ita ce jam'iyyar ta Progressive, sannan kuma jam'iyyar ce wadda kama wadda Jinar Muhammadu Buhari yake ciki. Jama'a sun shaide shi da kamanta gaskiya da kuma son gina ƙasa akan tsari na ga wannan yasa na sha'awa mun shiga jam'iyyar da yake saboda Allah ya bada dama a taimaka don gina ƙasa.
To sai dai duk da haka tuni da jam'iyyar ta APC ta fito karara a kafafen yaɗa labarai da nisan ta kanta da Sanata Umar Gada da cewa baya daga cikin 'ya'yanta. Isa Sadiq Acida shine shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto.
Sun tura yaran su cikin jam'iyyar PDP, sun dawo sun tsaya cikin jam'iyyar mu suna neman su neman zaman kasa. Mun san su ba, mun san su ba. Wasu daga cikin su ba ma 'ya'yan jam'iyyar APC bane. Yan jam'iyyar PDP ne, bamu da shi cikin rekod din mu, bamu san shi ba kuma dan jam'iyyar mu bane.
To amma a martanin Sanata Abubakar Umar Gada, wannan matakin shugabancin jam'iyyar ba demokradiyya bane.
Irin wannan ba maganganu ne waɗanda yake na kasawa ga tunani. Saboda haka sai ka tausaya ma irin wannan tunani. Mutum na son jam'iyyar ta zabe, sannan yana koran masu shugowa. Wannan abu mamaki ne, ba abu magana ba.
Ana cece ku ce yanzu haka ana zargin maga takarda da marawa yaron sa kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto da zimmar kamar shi ake gani yake soya dare akan wannan. Kuma akwai wani kuma dan takara shi kanshi kuma Faruku Malami Yabo wanda shi ma ya ja daga. Menene na kai ra'ayi dangane da wannan badakala da ake yi na tsira dan takara a jam'iyyar APC?
Ina so a samu tsarin wanda yake al'umma Sokoto su muka hukunci, wanda yake zai bautar da mutane akan tilasta su ga abin da yake so ga irin tsari na demokradiyya, kuma ya rage ga mutane su muka hukunci domin kowa na da yancin ya tashi tsaye abin da ya dace.
To murya Sanata Abubakar Gada kenan na baya-bayan nan da shi ma jefa mulfasa a cikin jerin masu son tsayawa takarar gwamna a karkashin jam'iyyar APC a can jihar Sokoto. A shirin yau inda muke ci gaba da sauraron muhawarar da shi Murtala Faruku Sanyi ne shirya mana tsakanin tsohon dan majalisar tarayya Shu'abu Gwanda Gobe da dan majalisar jihar Sokoto ne yanzu haka, wato Sani Alhaji Yakubu. Za mu taba batutuwa da dama da suka shafi siyasar wannan jihar ta Sokotawa, kama daga zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ba su so Buhari ya dawo daga kwanciya asibiti da yi a kwanakin baya ko a watannin baya Ingila ba, da maganar dalilan da wasu ke gani su ne suka hana magatakarda ya bar jam'iyyar APC din, da zargin da wasu ke yi wa shi gwamna Aminu Waziri Tambur cewa bai cika zama a jihar ba, da kuma maganar banganci na siyasa na matasa. To amma tukuna bari mu share fagen shirin yau da gardama masu muhawara din wanda dukkan su fayin APC ne akan yadda suke kallon shugaba Muhammadu Buhari.
Wato abinda su magoya bayan shi su gunda guda ba su gane ba. Buhari fa sakon Allah ne ga jama'ar Najeriya.
A cikin wata aya ko wani hadisi?
Zan baka
ana nuhin wahayi fa.
Bari ya sauka wallahi, bari ya sauka. Kai sauri, kai sauri. Bari ya sauka
Allah ne. Sakon Allah ne ga ƴan Najeriya. Kana nuhin yau in Buhari ya mutu sakon Allah ya kare kenan.
Kar kai sauri, kar kai sauri.
Yau in Buhari ya ce ya rinza ni sakon Allah ya kare kenan.
Kabar ni in fada ai kai wata abin da fadi
kana ji ko? Bayani nake son kai.
To sai kabar in bayani mana.
Wallahi babu inda adda wahayi yanzu inda aka saukar da wahayi.
Kabar ni in magana.
Kace an aiko Buhari.
Kabari in fada ma in fada ma jama'a.
Buhari sakon Allah ne.
Bari in fada mata da abin da kodi.
Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sani a sakon Allah.
Kodai ka bari wanda abin da
kodi. Al-Qur'ani littafin Allah ya muka sani a sakon Allah.
Ba wani
Buhari Buhari ya fadi ya mutu. Ba za mu hasa ibada ba. Ba za mu hasa zaman Najeriya ba. Ba za mu hasa cin abinci ba. Dan me zaka ce muna? Buhari sakon Allah ne ga wa?
Mu mun yarda cewa Allah ya aiko ma jama'an Najeriya.
Amma ba Buhari sakon Allah. Yan Najeriya.
Mu dai a matsayin mu na APC, a matsayin mu na musulmai, a matsayin mu na ƴan arewa, Buhari sako ne daga Allah. Sako ne daga Allah zuwa ga ƴan Najeriya. Lokacin da Allah ya ba ya kafa jarabawar rashin lahiya, sanda su gonda gobe suke ba su dungu, ba su mari, suna neman Allah shi doki rayuwa ta Allah guda musu iko ne ni nake dan
kaman ya neman wani mukami shi
suna neman shi neman rayuwa suna neman cewa wannan mutum sun ga yanda ya taho ba zai iya rayuwa ba ya dawo da rayuwar shi tunanin su na dan zaman da mutum Adam a lokacin ni ban ga lahin su ba amma abinda Allah ya hinsu na yanke hukunci bisa ga hukuncin Allah ka hanshi haru duk wallahi bar faɗa maka mutum la adaji adawa gihi dukkanin abinda abaiwa da aka yi ga siyasa Allah ya yi mata wallita amma samzali da sauri yasa ya bata duro da shike ta mai kyakkyawa mai tausayi
amma ana ganin ba shi kadai ne ne
saurara
ka akwai ana ganin cewa ba Aminu Waziri Tambol ne kadai ne ne wannan mukamin ba sannan kuma wasu na ganin ma
ko abin
lokacin duk tare da wa muku yayi wannan me zaka ce
ba magana gaskiya bane wa muku bai shiga wannan bai shiga neman shugaban kasa ba ko neman mataki shugaban
a wai kamar ana nihin tare da shi tare da shawara shi
ko mi da goyon bayan shi ba ku bai shara ban wa muku Gwamnati mutun na mai aƙiyar siyasa gwamnati kowa kallon media yana ganin gwamnati tun kai yanzu kullun yana ganin shugaban Bahari Buhari yana ba shi shawarin da ya kamata a yi cigaban arewa da jihar Sokoto
amma ban ce ba an ga sanata Wamukuru yana ɗaya daga cikin waɗanda ke rakiyan Bukola Saraki a kotu wanda ana ganin cewa kamar koda za a canza shekara yana cikin waɗanda za su
yi cewa gwamnati mutun mai gaskiya na kuma mai bai gaskiya duk inda aka
shiga siyasa me yasa yake tabbata da gaskiya
an kai wannan abin da yake bai an hito da abun da yake ganin cewa kuskure ne kuma yayi ba shawara a gyara kuma an gyara
to wallahi ina ga maka murtala duk wannan tsari da kaga ana yi na canza shekara wa makko shi a ce man din Northern Faru kuma shi ya kawo shi ka sa abin da ke wa makko ka sa abin da ke wa makko ya APC ya san yana da kashi amin da arasa domin ya ce babar mai biliyan 13 ba kotu ta tabbatar an bari an zaka Aminu Waziri ya kai kara cewa kada a binciki kada kotun gwamnatin tarayya ta binciki wa makko akan wata badakala ta biliyan 15 da ire-iren su waɗannan abubuwa kuna yake jin tsoro ina ne za a yi komai da wannan da yake ita APC yanzu kana ji ko ta zan wani daki na ba barayi wanda da yayi sata ya rishin gaskiya sai ya shiga jami'ar
honorable
Kadibu Afadio fa
honorable
Afadio bai laifi ba yau
honorable
kuma
akwai korafin da wasu suke yi wanda har sun fara bayyana shi na cewa gwamnati Aminu Waziri Tambuwal bai tsaya ya karkatar da ko kuma ya damu da jihar Sokoto ba illa ana ganin kamar muka fada can baya kullun yana yawo yana kudu yana bada kudaden ko kuma yana kashe kudaden jiha bai makamar mako a tsaya ai kamar shi honorable yayin bayanin nan bari mu dawo shi ya zaka ce game da wannan abin
wannan zarge-zarge ne na jama'a
kamar amma ga ni mai shugaban kasa ne
ina zuwa ba in yana son ya tsaya takarar shugaban kasa dole ne ya je nemi jama'a idan zai tsaya don haka ya sani babu wani aiki na jihar Sokoto wanda ya tsaya a cikin wannan tafiya ta mu sannan tafiye-tafiyen Aminu Waziri Tambuwal speaker yayin na kasan nan lokacin da yana speaker din nan kowane dare kowane yini dan anka gayyace shi wani abu wanda yake yana da muhimmanci gare shi zai ji
yi ba kwarai
don haka tafiye-tafiyen shi ko tafiyar da yayi wata jiha ne inda aka yi wani ko rashin lafiya ne ko me inda wata disaster ta faru kaga gwamnati dan uwan shi ne ya gayyace shi sannan na san wani gwamnati ta rasu Dixon ya je ya yi mai ta'aziyya yawa so waɗannan abubuwa su
ne gaskiyar labarin wata gara da aka ce ta karya wata jiha kuma ya bada
to
ni ban san da wannan ba
wani bukara da musani aka wani labarin
to wallahi mu dai mun gaskiya kamar da ni mun ga labarin a rubuce ga kawon watsa labarai na internet da cewa ya zo ya bada wannan ya bada tallafi banda hakikanin abin da ya faru
amma in ma gaskiya ne ne
dan ba zan yi karya akwai laifi abin da an laifi shine wannan kudaden akwai bukatar su ranjar Sokoto in a ce mun koshi idan mun koshi kamar wanda kasashen duniya kai irin su America su dauko su kawo mu a Africa idan gwamnatin ba ya dauke rabin abin da gare mu ba laifi bane domin su ma ƴan Nigeria suna ƴan uwan mu ne muna aiwatar ramu mu zani ma wurin su amma abin da a problem mu jihar Sokoto ba mu gani a kasa ba mu jihar Sokoto muna jin yunwa amma ka da kanzon mu ka ta kai ba wasu ka ce
ya zaka bayyana waɗannan shekaru uku na gwamnati Aminu Waziri
maka ta gaskiya ina faɗa maka ina tunsa ba jihar Sokoto da kaina ni dan jihar Sokoto inda muka samu kanmu kuma ina mun fata alheri ina mun fata wannan abin zama darasi gare mai zama cewa bai sake akuwa ga alamar jihar Sokoto ba amma it was terrible progress a bangaren mu.
Honorable Gondagwe, kana ganin a cikin wannan shekaru uku Aminu Waziri yayi abinda zai kama hankalin jama'ar jihar Sokoto, ko ma wani irin mukami zai yi takara?
Al hakikanin gaskiya Aminu Waziri yayi abubuwan da jama'ar jihar Sokoto za su yi na'amsu ya ba da shi. Domin na farko, in ban mu samu komai ba, abinda an number 1 a jihar Sokoto shine samun zaman lafiya. Lokacin da Aminu Waziri ya zo jihar Sokoto, ya iske an bata rayuwar matasan jihar Sokoto, an mayar da su ƴan kwaya, wasu an sa su cikin wani irin yanayi. Don haka a jihar Sokoto wannan aikin gwamnatin jihar ne wanda shi da kai ne ya jajirce, ya ga waɗannan matasa ya hana su yi wannan, kuma an yaba da wannan.
Na ga din bayanin Honorable Gondagobe.
Na'am Honorable.
Sai ina sanin shi ne dan duka mu mun yi takarda mu rawa cikin gwamnatin da ta wuce ta shi sanata Aliyu ga takarda muku. Sannan ina faɗa maka, ko da shi mai gaba sanata muku ya taho lokacin gwamnatin shi ya taradda IB na waɗannan yaran da aka ci abata aka ci IB su yayi muni, suna taro mutane suna an shi kudaden suna an shi jikunan su. Aka taho ma lokacin gwamnatin shi baka isa ka zo da POSIS a wurin sayan kaya baka zuka faka bakin shago sai kaya, amma aka waye gari aka ba shi shawara ga yanda kamata a maganin su, kuma cikin iyawa Allah ya doki wasu daga cikin su ya ce ku a shugabanni da yau duk wanda aka kuma gani, duk wanda aka kuma gani a mataki na gwamnati wanda ke ina aibar umarni, duk wanda aka kuma gani da wanda siffa na area boys ko wani roko wata ma'aikata ko fada da wani a kamo shi.
To muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara wanda za mu kammala da shi a makon gobe in Allah ya kai mu, wanda kuma zai yi ƙoƙarin amsa wannan tambayar, shin hannuwan siyasar Sokoto take ne? To kamar kullum a yanzu ma muna son mu gode wa su bakin namu, Honorable Sani Alhaji Yakubu da Honorable Sha'abu Gwanda Gobar da kuma shi wakilin namu Murtala Faruku Sanyina da ya shirya ya kuma jagoranci wannan muhawarar da suka ɗauka a can Sokoto. A madadinsu duka ni ne a Jumu Mustapha Sokoton a Washington. Huta lafiya.
Ba gaishe ku, Allah kuma nuna mana mako mai zuwa mu ji karshen wannan fafatawa. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, shugaban Koriya ta Kudu da kansa ya isar da wani sako ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son ya sake ganawa da shi nan ba da jimawa ba don ci gaba da shirin kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Rasha ta ce za ta samar wa Siriya ƙarin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin S-300 cikin makonni masu zuwa, duk da rashin amincewar ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahvaz na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasar Saudiya da Amurka da cewa suna da hannu a ciki. Sojojin Myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan musulmi Rohingya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wadda kaɗan ya rage ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi ko kuma mummunan laifi kan bul'adama. Ɗaruruwa masu zanga-zanga sun yi maci a Monrovia, babban birnin ƙasar Liberia, jiya Litini, don su matsa lamba ga gwamnati ta yi bayanin yadda aka yi aka karkatar da miliyoyin daloli daga babban bankin ƙasar. Wannan kuɗin na ƙasarmu ne, na 'ya'yanmu ne, saboda gobe, a cewar wata daga cikin masu zanga-zangar mai suna Precious William, 'yar shekaru 43 da haihuwa a hirarta da Reuters a birnin Monrovia.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma nan da sa 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji yunkurin wata kungiya mai zaman kanta na sauyin rayuwa almajirai a jihar Kaduna, da kuma wata sabuwar barazana da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Niger ke fuskanta, da ma wasu ƙarin rahotanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Kalmu ce Garba da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan Mateo Zainab Alheri, da muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui,